sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyin na muka sake dawowa cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba 29 ga watan Maris 2023. Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris a ranar ƙarshe ta ziyarar kwanaki uku da ta yi a ƙasar Ghana ta gudanar da wani taron tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arzikin mata a ƙasar, tare da jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka kan batun cigaban mata a nahiyar Afirka baki ɗaya. Muna kuma da rahoto kan cigaba da kai har-hare kan jama'a a sassa daban-daban da ake fama da shi a jihar Niger, Najeriya. Muna kuma dauke da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan, ga Murtala da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya da kuma wato sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wakilin hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a Mozambique, Samuel Chikwera, ya ce yan gudun hijira da ke arcewa daga sassan da yaƙi ya daidaita a makwabciyar ƙasar Congo suna ƙara ta'azzara ayyukan jin ƙai a arewacin ƙasar ta Mozambique. Jami'in na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗawa muryar Amurka a wata keɓantacciyar zantawa a yau Laraba cewa a yanzu hukumar na buƙatar ƙarin kuɗaɗe domin kula da masu neman mafaka da ke ƙara kwararowa, ƙari ga 'yan gudun hijirar da aka riga aka tsugunar da su, da kuma 'yan gudun hijira na ita kanta ƙasar ta Mozambique.
They are coming from the Kivus, North and South Kivus, which is still in conflict as we speak. So their situation is still far from the solution.
Yace suna zuwa daga Kivu ta arewa da Kivu ta kudu, waɗanda duk suke cikin tashe-tashen hankali a daidai lokacin da muke wannan zancen. Saboda haka yanayinsu ya munana. Muna da wasu da aka karɓa, muna da wasu ƙalilan a Maputo da Beira da Tete. Muna nan arangama tsakanin ƙungiyoyin mayakan sa-kai da dakarun gwamnati a lokaci-lokaci suna tilasta dubban mutane ficewa daga gidajensu a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Shugabar ƙasar Taiwan Tsin Ing-wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa mu'amala da sauran duniya ba. Ta yi wannan furucin ne yau Laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Taoyuan da ke Taipei domin kai ziyarar aiki a Guatemala da Belize. Ta faɗawa manema labarai cewa Taiwan tana cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa, yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba, amma ba ta takarar faɗa. Ta ƙara da cewa Taiwan ba za ta tabbatar da wanzar da halayyar walwala da kuma demokuraɗiyya. Ziyarar ta Tsai ta tsawon kwanaki 10 a makwabtan ƙasashen tsakiyar Amurka za ta haɗa da biyawa a birnin New York ta hanyar ta zuwa Guatemala da kuma Los Angeles bayan ta dawo kafin ta isa gida. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar. Yana mai shaidawa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa galaba kan Ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu a cikin Ukraine da su sasanta da Russia. Zelensky ya ce Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da Russia ba har sai dakarun ƙasar ta Russia sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan ƙasar ta Ukraine. Tun sa'ar da Russia ta kaddamar da cikakkiyar mamayar ta a shekarar da ta gabata, ta yi ikirarin mamaye yankuna huɗu na Ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah ware da shi a zaman wanda ya saba doka. Ƙasashen yammaci dai na ganin rashin wani babban muhimmanci ga Bakhmut, suna cewa don Ukraine ta rasa wajen ba zai yi wani babban tasiri ba ga ɗaukacin yaƙin. To sai dai Zelensky ya faɗawa kamfanin na AP cewa kowane sashi na yaƙin yana da muhimmanci. To kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaron farin kaya ta Azerbaijan ta faɗa a yau Laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani ɗan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayin ƙin jinin Iran, aka kuma yi masa rauni a gidansa. Hukumar tsaron ta faɗa a wata sanarwa cewa an kwantar da ɗan majalisar Fazil Mustafa a asibiti sakamakon raunin da ya samu a kafadarsa da cinyar kafarsa sa'ad da aka harbe shi da bindiga a jiya Talata. Sanarwar ta ce rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari, yayin da kuma aka bude wani binciken aikata babban laifi domin gano waɗanda suka aikata wannan lamarin. Shafin yanar gizo na kafar yaɗa labaran Azare News ya rawaito Mustapha mai shekaru 57 yana faɗa a lokacin da yake asibiti cewa an harbe shi da harsasai biyu yayin da yake tuka mota zuwa shiga garejin gidansa. Hukumar tsaron ƙasar ta faɗa a sanarwar da ta fitar cewa Mustapha ya yi suna sosai akan tsatsauran ra'ayin kai Iran, makwabciyar Azerbaijan daga kudu. A ƙarshe kuma gwamnatin ƙasar Zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka sama da laifin kisan kai. Gwamnatin ta ce ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da dama, wanda haka ya sa tilas za ta tambayi 'yan ƙasar ko suna son ci gaba da kisa a zaman hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko kuma cin amanar ƙasa. Da alama kuma 'yan ƙasar ta Zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na jin ra'ayoyin jama'a. Faston Mangezi, wani manomi, ya ce babban muhimmin abu shine hana wanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma, don haka ba sai an rataye su ba a yi musu hukunci kawai da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa. To sai dai Godfrey mai shekaru 39 shiko cewa yayi idan mutum ya kashe wani tilas ne a rataye shi har lahira. Muna samun matsaloli da dama na waɗanda suka yi kisan kai suna barin gidajen yari su koma a cikin al'umma su kuma aikata irin laifin na kisan kai.
Sai da Murtala Faruk Sanyi na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a ranar ƙarshe ta ziyarar kwanaki uku da ta yi a ƙasar Ghana ta gudanar da wani taron tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arzikin mata a ƙasar tare da jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka kan batun ci gaban mata a nahiyar Afirka baki ɗaya. Daga Accra, babban birnin Ghana, ga rahoton da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah ya sake haɗa mana.
Kamala Harris ta gana da wasu mata 'yan kasuwa biyar daga fannoni daban-daban da suka hada da fannin magunguna, noma, yanayi, tattalin arziki da al'adu. Hakan ya zo daidai da sanarwar alkawarin tallafin dalar Amurka biliyan ɗaya don taimakawa wajen cike gibin da ake samu tsakanin jinsi a fannin yanar gizo a nahiyar Afirka da kuma taimakawa mata su ƙara shiga cikin harkokin tattalin arziki.
I am pleased to announce here with these leaders that the Bill and Melinda Gates Foundation, together with our administration, will establish the Women in the Digital Economy Fund, which is a $60 million global fund.
Na farin cikin sanar da ku anan cewa gidauniyar Bill da Melinda Gates tare da gwamnatinmu za mu kafa mata a cikin tattalin arziki na digital da dala miliyan 60 daga asusun duniya, wanda za su magance damar ilimin digital da magance rashin daidaiton jinsi. Kuma gidauniyar Gates za ta zuba hannun jari na miliyan 40 domin tallafawa wannan burin. Kamala Harris ta ƙara da cewa,
beyond this commitment, I am also pleased to announce a series of other significant private sector commitments alongside U.S. government efforts.
Bayan wannan alƙawarin, ina farin cikin sanar da wasu jerin alƙawarin wasu kamfanoni masu zaman kansu dangane da ƙoƙarin gwamnatin Amurka. Gaba ɗaya wannan jarin yana wakiltar sama da dala biliyan ɗaya da aka ware don ciyar da mata gaba a nahiyar Afirka. Wannan jarin ya fito ne daga kafofi da suka shafi fannin fasaha da masana'antun kiwon lafiya. Ta ce hannun jarin da na zayyana, mun yi imani za su taimaka wajen samar da makoma inda ba a yi wa mata adalci ba, amma suka ci gaba da sa himma, da inda mata ke da damar yin shugabanci kuma nan gaba, inda ba za a sami shinge ga mata wajen shiga harkokin tattalin arziki, inda za su iya samun ƴanci daga tashin hankali da kuma samun daidaito kiwon lafiya da ilimi. Maryam Bawa 'yar jarida ce a nan birnin Accra, kuma ta yaba da wannan tallafi da ya fito daga kasar Amurka.
Gaskiya kan wannan kuɗi da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta zo ta bayar na dala biliyan 1 ga domin tallafawa mata, to gaskiya ba karamin taimako zai yi ba, duba da yanda yanzu gabaɗaya ana zamanantar da ilimi musamman ma da na kimiyya da fasaha da kuma ilimin computer. Wannan duka gaskiya zai taimaka sosai da sosai, saboda wannan wayannan wurare ne da aka riga da aka bar mata a baya. Shi yasa samun tallafi haka da taimako musamman ma daga kasashen waje zai taimaka sosai wajen ganin cewa an daidaita al'amuran mata bangare, saboda dama wannan gibi ne da har yau an kasa rufewa.
Yayin da take ziyarar aiki a Ghana, Kamala Harris ta ba da sanarwar bayar da tallafin dala biliyan 100 don taimakawa wajen magance barazanar ta'addanci da rashin zaman lafiya a kasashen Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire da Togo. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla, an gaishe ka Idris Abdullahi Bago da wannan rahoton. Bari kuma mu nufi Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai harhare kan jama'a a sassa daban-daban na jihar Neja. Wannan al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya shafa ƙara shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wakilin muryar Amurka da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari, na ɗauke da ƙarin bayani.
Duk da yanayi na ibadar azumin watan Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatarwa a yanzu haka, 'yan bindiga na ci gaba da aukawa jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger, Nigeria. Wannan al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya fi kamari shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin Kuimo ta karamar hukumar Mariga ya ce tun a ƙarshen makon da ya gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali, domin kuwa ko a lokacin da muke magana da shi suna kan tsauni a sakamakon musayar wutar da ake yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma sojojin Najeriya.
Muna saman tsaunuka.
Kun haɗe tsaunuka?
Dole, ko yakin duniya iyaka ce.
Amma dai ba asarar rayuka ne na mutanen Kuimo ko?
Yanzu dai ba mu sani ba, don halin bindigar nan ya yi yawa, an kai awa dai ana abu guda.
A garin Adudu ta karamar hukumar Fayo kuma al'ummar garin ne ke cikin tashin hankali bayan samun labarin cewa 'yan bindigar sun hallaka mutane 6 daga cikin mutanen garin kimanin 50 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a cikin makon da ya gabata. Alhaji Bakana shine sarkin Hausawan garin na Adunu, ga abin da yake cewa.
Adunu ya yi aka sanya sauran mutane 4 or 5 ne zama 6, sai aka jefa su a rami. Mutane suke hannun su 'yan Adunu mutum 53, sai da addu'a tsakani da Allah gaba ɗaya mun ba mu bacci, sai gona ta shigo ta taimaka.
Alhaji Aminu Ibrahim shine shugaban karamar hukumar ta Fayoko, ya ce hukumomin jihar Niger na kokarin daukar matakai na shawo kan wannan matsala da ta dade ana fama da ita.
Akan gaskiya akwai tashin hankali a wannan gefen Adunu da Ishau da kuma Kwagana, so muna nan muna iya duk abinda zamu iya musama local government, abinda mu kuma zamu iya mutara individual level yanda za a yi free din wayansu.
To kawo lokacin hada wannan rahoto dai, kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Haka zalika ita ma gwamnatin jihar Niger bata yi karin haske ba akan lamarin, amma a gefe guda malamai masu gudanar da tafsirai albarkacin wannan wata na Ramadan a nan jihar Niger na ci gaba da addu'o'i na musamman domin samun sauƙin wannan al'amari albarkacin watan na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya, inda kwamitin majalisar wakilan kasar ya yi zama don karɓar shawarwarin jama'a kan ƙudurin kafa hukumar kula da almajirai da ke garabaran bakan tituna musamman a arewacin kasar. 'yan majalisa 17 ne suka dauki nauyin kudurin domin kammala shirya shi don samun amincewar majalisar mai ci ta tara gabanin kammala aikinta a watan Yuni mai zuwa. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elhika ya hada mana.
Mutane daga bangarorin addini, ilimi da kungiyoyin kare haƙoƙin yara sun gabatar da jawabai da mika takardun mara baya ga kafa hukumar don kula da yaran da ke zama cikin yunwa, rashin muhalli mai kyau da sutura. Duk da wasu sun soki lamirin ƙudurin da cewa tamkar ya shafi almajirai musulmi ne kadai, masu gabatar da ƙudurin sun ce kowane yaro na da haƙƙin samun kulawa daga gwamnati don ta da shugabannin gobe masu nagarta. Yar majalisar wakilai kuma tsohuwar minista ma'aikatar ilimi Aishatu Jibrin Dukku na cikin na kan gaba daukar nauyin kudurin da ta ce za su jajirce don ya zama cikin kudurorin karshe da shugaba Buhari zai sanya wa hannu.
To amma an samu wanda suka bada amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai, tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma. An yi kokarin don a wayar da kan waɗanda suka zo taro a wannan hukuma ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta. Mu muna fata ma insha Allah ba zai dauki lokaci ba, saboda muhimmancin wannan kuduri a gaggauta dukkan wani abu da ya kamata a yi domin a samu shi shugaban ƙasa ya sa hannu. Amma tunda gwamnati ce mai ci za ta mika wa gwamnati kuma ta gwamnatin APC, muna ga za a ci gaba insha Allah.
Aje ai su jigo duku, kina yawo kina kallon yaran nan ga su nan kotai na kan tituna a gidajen mai yaki jaran.
Wallahi ina ji bacin rai, ina ganin ƙasa ta da arziki kuma ga 'ya'yanmu ba a kula da su ba. Wasu ƙasashen suna neman 'ya'yan ba su samu ba, mu kuma Allah ya ba mu 'ya'yan mun gagara kula da su. Su ne fa yara manyan gobe da ake faɗa. To idan ba mu ba su ilimin da ya dace ba, muna jawo kanmu tsinuwa ne daga yaran nan.
Tsohon darakta a gwamnatin tarayya Awwal A. Maidabino ya karfafa batun dawo da makarantun tsangaya da hakan hada da karatun zamani a arewacin Najeriya, don hakan ya ceto miliyoyin yara daga wahalar rayuwa da suke shiga don rashin kulawar gwamnati.
Mun gani mun san muhimmancin abin nan. To ina roƙon shugabanninmu har ma gwamnoni da za su zo nan gaba, don Allah, don Annabi, su ba wa harkar almajiranci muhimmanci. Makarantar almajirai a faɗaɗa ta, a haɗa ta da ta zamani, babu wani haufi a cikinta, ba abin da zai hana karanta allo. Dukkanin mu riƙe allo, dukkanin mu yi karatun allo, dukkanin mu sauke a ɓangaren allo. Kuma ya rage ga shugabanninmu na arewa su ma su ɗauki sau daga nan.
Alƙaluma dai sun nuna akwai yara kimanin miliyan 13 da ke gararan ba arewacin Najeriya kaɗai da ke buƙatar kulawa ta aƙalla abinci da muhalli mai kyau. Masana sun ce rashin ɗaukar nauyin yaran babbar barazana ce da za ta iya yaye wata al'umma a nan gaba da ba tausayi kuma ba sani ba sabo. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Ridwan Abbas a Ghana.
Wasanni a taƙaice.
Wasan kasar Ghana 'yan kasar shekaru 23 sun samu gurbin yin wasa a gasar cin kofin Afirka na 'yan kasar shekaru 23 bayan da suka yi nasara da ci 1 mai zafi akan kasar Algeria, kuma sun samu halartar babban bako da ya tafi kallon wannan wasa. Chris Hilton, coachin din Black Stars, na cikin 'yan kallo da suka shaidi wasan na Black Metals wadda ya yi matukan burgewa. An dai nuna Hilton ya gamsu ainan da irin wasan da yaran suka yi, wadda ya nuna azamansu tare da nuna kwarewa da suke da shi da ya sa suka doke Algeria wacce ba kan wallasa ba ce. Babban kocin din Black Stars in kasar Ghana ya yi jinjina tare da karrama dan wasan tsakiyar Ghana Muhammad Kudus dangane da azama na matashin dan wasan. Yana mai sifata shi da baiwa ga kasar Ghana. Kudus dai ya zama wani abun nuni ga kungiyar Tusa adda ya bullo ya ci kwallaye 2 ya taimaka yayin campaign din Ghana a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar. Duk da cewar bai so makakar bana da sa'a ba a clubin dinsa a yasa, Kudus ya zama tauraro a Black Stars karkashin John Kettinger. Houghton ya yaba bada jajircewar Kudus tun ba ma da ya nuna zai iya wasa ko ina aka sanya shi ba. An dakatar da mai tsaron gidan House of Oak daga kungiyar a wasa da za su yi da Lions a Premier League din Ghana a ranar Laraba. Dalili dai shi ne irin shiga da ya yi kamar matsafi gabanin wasansu da Carolina United a ranar wasa ta 23, abinda ya yadu a kafofin sada zumunci. Rahotanni sun nuna cewar za a yi zama da ai don ya amsa wasu tambayoyi game da wannan shiga nashi. A halin dai yanzu Hasini ke a matsayi na 6 da maki 35, kuma suna ainihin fatan farfadowa daga kashi 3 da nema da Karela ta yi musu a wannan karawa. Kungiyar kuma sai Asanci kwata-kwata so matattaunawa da tsohon kocin din House of Oak Samuel Boydu akan yiwuwan shugabancin kungiyar a matsayin coach. Kungiyar da ita ke jigo wurin cin ligin din kasar Ghana ta kore babban kocin ta Zebu a ranar Litini bayan ta sha kashi da Cibu da nema a kuma sai a ranar Lahadi. Kocin dan kasar Burkina an yi hannun riga da shi ne bayan jerin munanan sakamako da sun ka dankwasar da kwatakwa zuwa matsayi na 7 a zagaye na 23 na ligin din kasar Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla, an gaishe ka Radwan Abbas.
Alamar tarawa 1-202-205-6-55.
Alamar tarawa 1-202-205-6-55.
Alamar tarawa 1-202-205-6-55.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai bude muku ko masu wararen mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke.
Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa 1 da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 3 agogon Ghana.
Don haka a tuna da lambar alamar ta.
Masu sauraro, yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yaran makaranta a Yaounde, kasar Kamaru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Sunana Fa'imatu Abubakar, daliba a makarantar Ashabul Kafi wa Rakim, Kamaru, Yaounde, Birkitere. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai da ya sawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه mata sha ba min hu bucinga alifiti na chuwa bucinga tawili wa ma ya alamu tawilahu illa Allah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
مَا شَاءَ اللَّهُ تو yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, Malama Binta, wakilin hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a Mozambique, Samuel Chikwera, ya ce yan gudun hijira da ke arcewa daga sassan da yaƙi ya daidaita a makwabciyar ƙasar Congo suna ƙara ta'azzara ayyukan jin ƙai a arewacin ƙasar ta Mozambique. Jami'in na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wa muryar Amurka a wata keɓantacciyar zantawa a yau Laraba cewa a yanzu hukumar na buƙatar ƙarin kuɗaɗe domin kula da masu neman mafaka da ke ƙara kwararowa, ƙari ga 'yan gudun hijirar da aka riga aka tsugunar da su da kuma 'yan gudun hijirar da ita kanta Mozambique ɗin take da su. Munanan arangama tsakanin ƙungiyoyin mayaƙan sa kai da dakarun gwamnati a lokaci a lokaci suna tilasta dubban mutane ficewa daga gidajensu a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Shugabar ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa yin mu'amala da sauran sassan duniya ba. Tsai ta yi wannan furucin ne yau Laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Taoyuan da ke Taipei domin kai ziyarar aiki a Guatemala da Belize. Ta faɗa wa manema labarai cewa Taiwan tana cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa, yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba, amma kuma ba ta takalar faɗa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar. Yana mai shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa galaba akan Ukraine a wannan wurin zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu cikin Ukraine su sasanta da Rasha. Zelensky ya ce Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawa ta zaman lafiya da Rasha ba har sai dakarun ƙasar ta Rasha sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan ƙasar ta Ukraine. Tun sa'ar da Rasha da ta kaddamar da cikakkiyar mamayarta ta shekarar da ta gabata, ta yi kirarin mamaye yankuna hudu na Ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah wadai da shi a zaman ya saba doka. Hukumar tsaron farin kaya ta Azerbaijan ta faɗa yau Laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani ɗan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayin ƙin jinin Iran, aka kuma yi raunata shi a gidansa. Hukumar tsaron ta faɗa wata sanarwa cewa an kwantar da ɗan majalisar Fazil Mustafa a asibiti sakamakon raunin da ya samu a kafaɗarsa da cinyar ƙafarsa sa'ad da aka harbe shi da bindiga a jiya Talata. Sanarwar ta ce duk da yake dai rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari, amma dai an buɗe wani gagarumin bincike na manyan aikata manyan laifuka domin gano waɗanda suka aikata wannan lamarin. Gwamnatin ƙasar Zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka kama da laifin kisan kai. Gwamnatin ta ce ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da dama, wanda hakan ya tilasta mata tambayar 'yan ƙasar ko suna son a ci gaba da kisa a zaman hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko kuma cin amanar ƙasa. Da alama kuma 'yan ƙasar ta Zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na jin ra'ayoyin jama'a. Faston Mangezi, wani manomi, yana da ra'ayin cewa babban muhimmin abu shine hana wanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma, don haka ba sai an yi wahalar kashe shi ba, a dai musu hukunci kawai da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa a cikin al'umma.
Kuma masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi na da ya taya ni gabatarwa, da Dadi Balawe da ya bada umarni, ta injiniyan mu na yau Ni ce taku Bintu Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma assalamu.